بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin muwatta Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar, kuma muna cikin suratul anfal. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 27, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta inda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqulunu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوات أنكم في إيمان لا تخونوا الله والرسول كرهها إن شاء الله karkuha in ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takunu amanatikum kuha in ci amanan da Allah ta'ala ya tsora muku na addini wa antum ta'lamun alhalin kun san cewa kuna ha'intan Allah ne kuna ha'intan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Anan ubangiji ta'ala yana kashedi wa mu'mine kar su zama masu ha'inci, masu daukan wani sirri na musulmi su kai wa kafirai. Idan sun yi haka sun ci amanan Allah, sun ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake cewa amanar Allah shi ne duk wani abu da Allah ta'ala ya amince wa bayinsa a kansa na takalifu shar'iyya, wato wanda Allah ta'ala ya tsora wa bayinsa ya ce wajibinka ne ka yi kaza, dole ka yi kaza, to wannan ya zama amana. Tun kafin mutum ya zo duniya ya ɗauki amana cewa zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai yi masa biyayya sau da ƙafa. To idan baka yi wannan biyayyan ba, baka bauta wa Allah yadda ya kamata ba, ka ha'inci Allah, ka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka ha'inci addininka. Ko da sallah ne ka je ka ɓuya ka yi ta ba yadda take ba, to ka yi ha'inci. Addinin musulunci idan kama riƙonsa kai nan kaci kashi, to ka ha'inci Allah, ka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka ha'inci amanar Allah. Addini dungurungunjinsa amana ne, kamar yadda ubangiji ta'ala ce inna arabna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ta'ala ce mun tallata amana wa samai da kafai da duwatsu sai suka ji tsoro ba su dauka ba. Muka cewa samai da kafai da duwatsu ga addini nan, in kun yi shi daidai za ku samu rahmar Allah, in ba ku yi shi daidai ba kuma za ku shiga azabar Allah. Sama da ƙasa da duwatsu suka ce suka suna tsoro ba za su iya ba. Gara a basu a haka ba yabo ba fallasa, ba azaba babu rahama. To amma ɗan adam da aka tallata masa sai ya ɗauki wannan amana. Fa hamala hadisa, shi ana ce masa ga amana yake zan iya. Allah ta'ala ce ɗan adam mai zaluntan kansa ne, kuma mai yawan za abin nan ina ko mai yawan jahilci. Saboda haka jahilcin nan adan da zaluncinsa sai ya ɗauko amanan kuma sai ka sarki amana. Saboda haka tun da ka riga ka ɗauko kuma dolenka ne ka sauke wannan amana. Saboda haka addinin Allah amana ne a kanka, dole ka riƙe shi sosai, ka riga ka ɗauko a kanka. Wataƙila mutum ya ce to ai bai san lokacin da ya ɗauka ba, to ai an tina maka manzoni sun tina maka, ko da ka manta. Yanzu ina bin ka bashin 100,000 sai ka manta, sai aka tina na tina maka, sai ka ce to ai na manta ba, sai ka biya ni ba, dole ka ka bani haƙƙina. To haka nan haƙƙin ubangiji subhanahu wataala lokacin da ka ɗauko ƙila baka sani, amma fa ka manta ne, ka manta wannan lokacin ba za ka iya tinawa ba. amma lokacin da ka dauka ka san ka dauka to yanzu an aiko manzoni su tina maka kuma sun tina maka ne da Allah bai aiko manzoni ba bai zai kama ka da wannan ba amma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko musu manzo saboda haka an aiko maka ka rike addini tsakaninka da Allah kai ibada tsakaninka da Allah idan ba haka ba ka ha'inci Allah ka ha'inci manzo Allah ta sama kuma ka ci amanar Allah kuma Allah ta'ala ba zai bar ka ba wannan ayan Abdullahi ibn Abbas yana cewa khiyanatu Allah ta'ala bi tarki fara'idihi wa khiyanati rasulihi bi tarki sunnatihi wa irtikabi ma'asiyati abinda ake cewa ha'intan Allah shine ka bar abinda Allah ya wajabta maka ha'intan manzo Allah ta sama shine ka bar sunnarsa ko kuma ka dinga saba masa shikenan ka ci amanar manzo Allah ta sama ha'intan addini kuma dungurungun addini ya zama baka rike shiri ko mai kyau ba kai ka ce musulmi ne amma kuma baka rike addinin ka na musulunci ba to kaga ka zama maha'inci baka da amana baka rike amanar Allah ba ka ce amanar wannan ayan ta sauka akan Abu Lubaba bin Abdul Munzir lokacin da aka yi wato yakin Banu Quraiza bayan an yi yakin Badar yakin Ahzab aka yi yakin Banu Quraiza a shekara ta biyar a shekara ɗaya aka yi wannan yakuka guda biyu to bayan yakin Ahzab an ji rauni an shiga cikin tashin hankali an shiga tsoro Ubangiji ta'ala ya aiko mala'iku suka zo suka taimaki mu'minai aka yi yakin kuma aka ci galba a kan kafir to bayan har an dawo gida manzon Allah ta sama ma har yana wanka sai mala'ika Jibril sai ya zo sai ya ce masa wa qad wada'ta silaha fa innal mala'ikata lam tada'a ajnihata aslihata yace ya rasulullahi ka aje makami ne kana tamanin yaki ya kare to ai mai sai ce mala'iku ba su aje makaman su ba saboda haka ku je ku yaki Banu Quraiza su kuma Banu Quraiza Yahudawa ne kuma sun ci amana ne an kulla amana da su babu yaki tsakanin su da musulmi amma sai suka taimaki Qurayshawa da gadafanawa wanda suka zo za su yaki musulmi suka taimaka musu suka ba su kofa suka shigo ta wajen su suka afka wa musulmi to shine Ubangiji ta'ala ya aika mala'ika Jibril ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya aje makaminsa maza a je a yaki wa'annan mutane su ma a kama da su bayan an ci galba a yakin Ahzab shikenan manzo Allah ta sama ya fito masallaci bayan sallan azhar shine sai ya shela yace la yusalliyanna ahdukum al-asr illa bi bani quraiza kada wani ya yi sallan la'asar sai a Banu Quraiza saboda haka ma'ana kan sallan la'asar ta maka fati ka isa wancan gari domin aje a yaƙe su aka aka dinga tafiya ba mai jiran wani aka dinga tafiya daban amma wasu ba sallan la'asar ta kama su a hanya kafin su karisa gari to sai suka yi saɓani a tsakanin wasu suka ce mu tsaya mu yi sallah wasu suka ce a'a ai banza da kuma ya ce kar mu yi sallah sai a Banu Quraiza wanda suka ce a tsaya suka ce to ai yana nufin mu yi gaggawa ne to kuma gaggawa ba ta yiwu ba tunda lokacin sallah ya yi mu yi su sai suka yi sallah wa'annan ba su yi ba kaga kowa ijtihadi ya yi kuma kowa ya dace to shi kenan aka je Banu Quraiza aka kewaye garin su aka kewaye garin tunda aka yi kwana 25 kwana 25 ana kewaye da garin sun kasa fitowa su fitowa gwabza yaƙi sun kasa fita musulmi kuma sun kewaye garin ba su shiga ba to shine da abin ya ja lokaci shine suka rasa yanda za su yi ko su musulunta ko su fito su miƙa wuya ko kuma a gwabza yaƙi ba su da wani wato abin nan wani waje ta mafita in ba ɗaya daga cikin guda uku ba to amma su 700 ne kawai ba su isa su gwabza yaƙi da musulmi 3000 ba ba su isa ba to shi kenan aka kewaye garin suka kasa fita to shine sai suka ce to a turo musu wani mana su ɗan tattauna da shi shine aka tura musu Abu Lubaba shi Abu Lubaba ɗan abin nan ɗan uwansu ne kuma baya daga cikinsu to da aka tura shi ya je ya tattauna ya gaya musu ko dai su fito su musulunta ko su zo su miƙa wuya to shi kenan sai ya gaya musu isar da wannan saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai suka ce to da Allah muna shawartanka yanzu kai wace shawara za ka ba mu yanzu idan muka miƙa wuya me zai faru, in muka zo muka ce Muhammadu ya mana hukunci me zai faru, sai nuni zuwa makokoransa yani azzafa, ya ce in kuka zo ka miƙa wuya zai yanka ku ne gaba ɗayan. To wannan abin da ya yi shi ne ha'inci, kaga sirri ne bai kamata ya faɗa ba. In mun miƙa wuya muka zo muka ce mana hukunci me zai mana, haka ku zo ku miƙa wuyan mana, ku zo ku gani dama ko ku musulunta ko ku zo ku miƙa wuya. To kaga da aka gaya musu yanka su za a yi, sai suka ki su fito. To shi Abu Lubaba ya yi kuskure, sai ya fahimci cewa fa abin da yana ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ayan nan ta sauka, sai ya bar garin sai ya tafi Madina ba tare da ya dawo wurin yakin ba, sai ya je daure kansa a jikin wato ginshiki na masallaci na Madina, sai da ya kwana bakwai a wannan wajen, kwana bakwai yana daure da kansa. Amma lokacin sallah yayi zai sa a zo a kunce shi sai ya je ya sallah, shi ke nan haka sai da ya kwana tara a kowane ba kwana bakwai. To shi ke nan sai ana cikin haka sai aka zo aka ce an karɓi tubansa, saboda haka an yafe masa abun da ya yi. Shi ke nan sai aka ce aka zo aka masa albishir, ai an yafe maka, tunda kun san kwana nawa aka yi, kwana 25 ana kewaye da wannan gari, shi kuma kwana 9. Shi ke nan sai aka ce an yafe masa, bari mu kunce ka wanda suka masa albishir, sai ya ce wallahi ba mai kunce shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai manzon Allah ta sama ne ya kunce shi. To wannan abun da yayi shine Allah ta'ala ya ce ya kunna ku imani, kar ku ha'inci Allah, ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ha'inci amanan da Allah ya ba ku. To amma su mutanen Banu Qurayza Yahudawa ne, to da abun ya ja ya ja daga baya dole sun zo sun miƙa wuya. Amma kafin su miƙa wuya, sanda sai na Ali kukan kura, kun san kukan kura ko ka afkawa abu kawai ka jira masa kawai, duk abin da za a yi ma duk abin da zai faru ma ya faru. Sai na Ali ya je ya jira wa katangan su, ya ce wallahi la azuqanna ma zaqa Hamza aw la aftahanna ibnahu, ya ce wallahi sai na dandani abinda Hamza ya dandana, ma'ana zan yi shahada domin Hamza babbansa ne ya yi shahada a ina a yakin Uhud, ya ce wallahi sai na dandani abinda Hamza ya dandana, ma'ana zan je da yi shahada ko kuma da buɗe wannan gari. To da suka ga cewa fa za a shiga garin da gaske, to shi ne sai suka fito suka miƙa wuya, gaba ɗayansu suka fito aka aje su a gefe. Sun zo manzo Allah ta sa zai musu hukunci, amma ba a san wani irin hukunci zai musu ba. To wasu daga cikin Aus suka zo suna roƙon manzo Allah ta sallama, wasu daga cikin abin da wanda suke da alaƙa da su cewa ai ya Rasulullahi mun san za a musu sassauci, za a yi kaza kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina Sa'd ibn Mu'adh yake, shi kuma Sa'd ibn Mu'adh an yi yaƙin Ahzab da shi, yaƙin taron dangi, aka ji masa rauni kuma jini sai ya dinga zuba a jikinsa. To amma mutanen Banu Qurayza jama'ansa sun ba shi haushi da su suka ba da dama aka shiga garin Madina, wanda kuma sun dau alƙawari ba za su taimaki kafirai ba a wajen yaƙan musulmi, shi yasa ake zaune da su gafin. To da wannan abu ya ba shi haushi kuma ya ga alaman kamar zai mutu, wato zai shahada da wannan raunin da ya ji, sai addu'a ya ce Allahumma la tubidni hatta tuqirra aini bi Bani Qurayza, ya Allah kar ka ɗauki raina sai ka faranta mini rai dangane da hukuncin da za ka yi wa Banu Qurayza. Shige nan sai ya je Madina yana jinya, jini na zuba a kafarsa. To da aka waɗannan mutanen da suka fito manzo Allah ya sa aka ajiye su a wuri guda, sai ya ce aje a yace ba zan kira wani daga cikin ɗan uwanku ya zo muku hukunci ba. Suka ce sun yi da ya ce aje a kira Sa'd ibn Mu'adh, aka je aka kira shi ba zai iya tahowa da ƙafa ba, aka ɗora shi akan jaki. Shige nan sai ya zo ya taho Banu Qurayza, kafin ya ƙariso manzo Allah ta sama ya hango shi, sai ya ce wa sahabansa qumu ila sayyidikum, ku tashi zuwa ga shugabanku. To da haka aka tashi aka tare shi. Shikenan sai manzo Allah ta sama ya ce wani hukunci kake son a yi wa Banu Qurayza, kaga dama ya yi addu'a Allah ya nuna masa abin da za a musu. To ka san ne bare ya sassauce wa, wani hukunci kake son a musu? Sai ya ce ya Rasulullahi duk hukuncin da nake a musu za a zartar da wannan hukuncin? Manzo Allah ta sama ya ce eh haka ne. Sai ya ce to ya Rasulullahi ni hukunci na a ware maza balagaggu gefe, su a kashe su a ware mata kuma da yara kanana wanda ba su balaga ba, su kuma a maida su bayi, ya zama suna sun zama kuyangi, sun zama ribatattun yaki. Manzala ta suna sai ya ce masa laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat, lalle kai musu hukunci irin hukuncin da Allah ya musu daga saman kamman bakwai, dama haka Allah ya hukunta kuma gashi ka faɗa. To da haka aka aware waɗanda suka balaga. Idan ana shakka mutum ya balaga ko bai balaga ba, sai a duba maransa, in maransa akwai gashi shikenan ya balaga, a sai kuma inda za a kashe. Idan maransa babu gashi, to sai a ba tashi cikin yara waɗanda ba za a kashe ba, waɗanda za su zama bayi. Hadithul Qurayzi yace aka duba marana sai zama babu gashi ne, sai aka kyale ni, kuma daga baya musulunta ya zama cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai manzon Allah ya sa aka zo bakin kasuwar Madina, aka haƙa rami, aka haɗa gololo, shikenan aka ɗaure su aka kawo su wajen. Kowane kafuri idan an zo, sai a bugi wuyansa da ramin, a buga wuyansa a kan ramin da kuma bayansa a karya shi, sai a tura shi cikin rami. Kowa daga cikinsu in an kawo shi, a bugi wuyansa da ramin a jikin ramin, bakin ramin kenan, a buga bayansa, sai a tura shi, a haka sai da aka kashe su gabaɗayansu. Saboda sun jawo wa musulmi masifa, sun jawo musulmi bala'i, ba don taimakon mala'iku ba. Da za a gama da manzala sama da sahabbansa gaba ɗaya kurmushe su, su zama tarihi, domin haka dama su Qurayshawa suke nufi daga kafanawa, haka kafirin suke nufi. Amma Allah ta'ala sai ya taimaka, ya sauko da mala'iku, ya ba da nasara, ba su iya haka ba. To kaga waɗannan mutane ba su da wani hukunci illa a kashe su kawai, to shi ne aka kashe su. To wannan abinda shi Mu'adh bin Sa'd bin Mu'adh, bayan an gama wannan hukuncin ya koma Madina, sai ji ne kawai sai ya ɓallo a inda ya ji rauni nan, shi kenan sai shahada ya rasu. Allah ya faranta masa rai dangane da hukuncin da ya Banu Qurayza kafin ya bar duniya. To wannan abinda Abu Lubaba ya yi nan shi ne ake cewa ha'inci. To amma Allah ta'ala ya yafe masa, ya zo a ta ruwayan ya ce, ya Rasulullahi, ba zan sake shiga garin Banu Qurayza ba, sannan duk dukiyana na ba da ita fi sabilillahi, saboda murna an karɓi tubana. Sai manzala sama sai ya ce masa yujuzika kulu, kashi ɗaya cikin uku ma ya isa, ba sai ka bayar duka ba, ka ba da kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la takunu Allah war rasula, kar ku ha'inci Allah, kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa takunu amanatikum, sai ku ha'inci amanan ku in kun yi haka, wa amtul talamun, alhalin kukuna wato ainihin sani. Saboda haka ha'inci dai haramun ne ta kowane ɓangare, ko a addini ko ma a menene, haramun ne ka zama wato ainihin maha'inci. Shi ha'inci siffa ne na munafukai, domin manzala sama ce ayatul munafiqi salasun, idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wato alamun munafiki guda uku ne, in yayi magana yayi ƙarya, in yayi alƙawari ya saba, in an amince masa yayi ha'inci. To in ka ga mutum yana cin amana, to alamar munafiki ne, ba cikakken musulmi ba. Saboda haka a fiyayi wato ainihin cin amana, la imana liman la amana ta lahu, maza su ma ce babu imani ga wanda bai da amana. Sai Allah ta lace mai
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim.
Ubangiji ta'ala ya ce wa'lamu, ku sani, annama amwalukum, lalle dukiyoyinku, wa auladukum, da ƴaƴanku, fitnatun, fitina ne, ma'ana jarrabawa ne. Allah ya baka dukiya, ya jarrabe ka ne, in ya baka ƴaƴa nan ma ya jarrabe ka ne. Wa anna allaha, tabbas Ubangiji ta'ala, indahu ajrun azim, a wurinsa ne lada mai girma yake. To kar ka roƙi da dukiyar da Allah ta'ala ya maka, za ta iya zama sababin halakanka. Da yawa akwai wanda dukiyarsu ne ta halakar da su, dukiyoyinsu ne suka halakar da su, suka zama mutanen banza ko suka ƙi su yi imani. Akwai wanda ƴaƴansu ne suka halakar da su, suka zama mutanen banza, bayan da mutanen kirki ne, ko ma ƴaƴansu suka hana su imani gaba ɗaya. Kamar yadda kafirai suke alfahari da wannan, wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin, suka ce su suka fi yawan ƴaƴa, su suka fi yawan dukiya, to da haka a lahira ma ba za a mutu azaba ba. Sai suka rutu da wannan, ba su yi imani. To kar ka rutu da yawan dukiyarka ko yawan wato ainihin ƴaƴanka, jarrabawa ne. ka gode wa Allah subhanahu wataala da ya maka wannan ni'iman sai ka bauta masa, amma idan ba haka ba za su hana ka godiya wa Allah ta'ala, za ka shagala da 'ya'yanka da dukiyanka ba za ka kula da addininka ba. Akwai wanda hidimar dukiyarsa kawai ta hana shi addini, wani hidimar 'ya'yansa kawai ta hana shi addini, kaga sun zame masa fitina kenan. Shi yasa suka ce alwaladu mafkhalatun wa majbanatun wa mahzana, wato ɗanka yana iya sa ka ka zama marowaci, zakka ma kila ba za ka itira ba, kana tunani abin da za ka bar musu, ba za ka iya alheri ba, ba za ka iya sadaka ba, saboda ɗanka kaga zai maka fitina. Sannan ɗanka zai sa maka tsoro, ba za ka iya zuwa jihadi fi sabilillahi ba, kana tunani in ka mutu to ya rayuwarsa za ta zama. Ɗanka yana iya zama maka baƙin ciki da ɓacin rai, wato ya zamana yana taɓaro abubuwa kai kuma ka sa ranka a kansa, ka dinga shiga damuwa da tashin hankali. Akwai yadda 'ya'yansu ne suke kashe su, ɗanka ya zama ɗan daba ko ɗan fashi da makami, a zo a gaya maka shikenan jininka ya hau ko zuciyarka ta buga, shikenan mutum ya bar duniya. An sa samun irin wannan, to saboda haka 'ya'ya dai ni'ima ce ta Ubangiji ta'ala, haka nan dukiya, amma idan ka yi wasa to su ne za su zama ajalinka ko kuma su lalata maka addininka. Saboda haka ka tsaya ka musu tarbiya, ka kula da 'ya'yanka da addininsu, sannan kuma ka sarrafa dukiyanka inda Allah ta'ala ya ce ka sarrafa ta, kar ka shagala da su gabarin addinin Allah. A cikin suratu Taghabun Ubangiji ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim, 'ya'yanku da dukiyoyinku fitina ne. A suratul Munafiqun ya ce allazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, ya ku wadanda kuka yi imani kada 'ya'yan kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku gabarin tina Allah, ya zama baka tina Allah, baka tina addinin Allah, baka ambaton Allah, saboda dukiyanka da 'ya'yanka su ne a gabanka. Duk wanda ya haka Allah ta'ala ya ce wannan su ne wanda suka yi asara duniya da lahira. To kuma akwai irin wannan mutane wanda shi arzikinsa ne kawai ya dame shi da 'ya'yansa, addini bai dame shi ba, ran da Allah ya karbi arzikin shi kenan, ba addinin ba arziki. Kuma 'ya'yan idan suka girma a dukiyarsa ta ƙare ba za su kula da shi ba, saboda bai tsora su akan hanya ta addini ba. Ga sunan da yawa muna gani wanda suka nuna wa 'ya'yansu gata saboda babu tarbiya, amma 'ya'yan sun zo su ba sa kula da su, sun yi watsi da su, suna walakanta a duniya. To kaga ka yi asaran duniya da lahira idan ka yarda 'ya'yanka da dukiyanka suka shagaltar da kai. Sannan Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin dai suratul Munafiqun ya ce ya allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ya ku wadanda kuka yi imani daga cikin matayenku da 'ya'yanku fa akwai maƙiyanku, ku yi kaffa kaffa da su. Wato matarka za ta iya hana ka addini ta nuna maka duniya, 'ya'yanka za su iya hana maka addini ka shagala da su domin su ji daɗi, amma kai kuma baka addini, ko kuma kana son kai addini amma 'ya'yan su hana ka su ce ba za ka yi ba. To kaga sun zame maka wato ainihin maƙiya, su hana ka riƙo da addini. An ce ayan ta sauka kan wasu mutane wanda sun yi nufin su yi hijira daga Makka zuwa Madina, amma matansu suka ce ba su isa ba, 'ya'yansu suka ce ba inda za ka je, muna nan tare da kai, mu ba za mu rabu da kai ba, ba za mu iya haƙuri ba. Saboda haka wannan ba soyayya ba ne, wannan gaba ce. Duk wanda zai nuna maka soyayya amma don ka bar addini ka, ko ka bar wani abu na addini ka, to wannan gaba ne ba soyayya ba. Domin ma yana son ka ji daɗi a nan duniya, to ya haramta maka jin daɗin lafiya. Shi yasa babu wata soyayya sai idan ta zama ta addini. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah ya sassuma ya ce salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Abubuwa guda uku duk wanda yake tare da su to ya ɗanɗani daɗin imani. Ka so mutum ya zama Allah da manzonsa su suka fi soyuwa a gare ka fiye da komai. Ka fi son Allah akan dukiyanka da 'ya'yanka. Ka fi son manzo Allah ya sassama akan dukiyanka da 'ya'yanka, to nan ne kana da imani. Sannan in za ka so mutum kuma ka so shi don Allah ba son wani abu ba, sannan ka ji ba ka son fadawa cikin komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamo da kai, kamar yadda ba ka son a jefa ka a cikin wuta. Idan mutum ya samu wannan, to shi ne ya samu wato ainihin cikakken imani. Saboda haka 'ya'ya da mata tsora su ake akan hanya ta addini sai su taimake ka akan addinin ka, amma in duniya zalla ka nuna musu to shikenan da su hana ka yin addini ma shikenan kai asaran duniya da lahira kamar yadda Ubangiji ta'ala yake. Sai Allah ta'ala yake,
ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim.
Ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, in tattaqullaha, idan kuka ji tsoron Allah, yaj'al lakum furqanan, zai sanya muku wato rariya ko wani sikeli da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Fasla bainal haqqi wal batil. Allah ta'ala zai sanya muku abin da za ku dinga rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, amma idan kuka ji tsoron Allah. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, kuma Allah ta'ala zai kankare muku zunubanku. Wa yaghfir lakum, ya gafarta muku, wallahu dhul fadlil azim, Allah subhanahu wa ta'ala ma abokin falala ne mai girma. Wato idan ka ji tsoron Allah za ka zama ɗan gatan Allah, za ka zama ɗan gatan Allah shi ne ma'ana ya lina mana, in tattaqullaha ja'al lakum furqanan. Furqanan wasu malamai suka fassara shi da makharajan min kulli dhiqin. Idan kuka ji tsoron Allah, Allah zai ba ku mafita daga dukkan kuncin da kuke ciki. Wato kamar faɗin Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan. Wannan ayi ji tsoron Allah, Allah zai ba shi mafita a duk kuncin da ya shiga. Shi yasa masu tsoron Allah in fitina ta shigo gari ko ta shigo ƙasa, to za ka ga su nitsuwansu daban ne. Irin tashin hankalin da wani zai shiga, za ka ga su ba za su shiga wannan tashin hankalin ba. Kuma duk inda ta je ta dawo, Allah ta'ala yana ba su mafita. Ba zai musu hukunci daidai da waɗanda ba sa tsoron Allah ba. Wasu malamai suka ce ma'anan furqanan shine najatan tsira daga azabar Allah. In kun ji tsoron Allah, Allah zai tseratar da ku daga azabarsa. Ai dama aljanna Allah ya ce, wa idda lil muttaqin, an tana da ita don masu tsoron Allah. Saboda haka in ka ji tsoron Allah, ba za ka shiga wutar jahannama ba, aljanna za ka tafi. Kaga za ka samu tsira kenan a lahira, kuma a nan duniya ma za ka samu tsira, domin rayuwarka za ta yi kyau saboda ka ji tsoron Allah. Wasu malamai suka ce ma'anan furqanan fasla bainal haqqi wal batil, wato bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. In ka ga mutum ya gane shari'a, to akwai tsoron Allah a tare da shi. Idan yana da tsoron Allah, sai Allah ta'ala ya sa masa wani haske a zuciyarsa wanda zai iya gane wannan abu shari'a ne, wannan abu bata ne, wannan abu gaskiya ne, wannan abu ƙarya ne, wannan abu sunna ne, wannan abu bid'a ne. Amma wanda ba da tsoron Allah, za a ga kwashe-kwashe yake, sai zai tsoro akan shari'a, shi kuma yana tsammani cewa a tsoro akan bata yana tsammani shari'a ne. Saboda haka tsoron Allah shi yake sa Allah ta'ala ya tsora ka akan abun da yake daidai, shi ne ma'anan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Malamai tafsiri suka ce furqana din zai iya daukan dukkan wayannan manoni gaba daya, duka za ka samu wayannan falalan. Saboda duk wanda ya ji tsoron Allah, yana bin umarnin Allah, yana hanuwa daga abin da Allah ya hana, to ai za a datar da shi ga gane inda gaskiya take. Idan ya gane gaskiyan kuma, zai zama sababin wato tsiransa da fita daga dukkan wani kunci na al'amuran duniya da samun kuma arzikin lahira. Saboda haka tsoron Allah shi ne wato abin da zai sa rayuwarka ta duniya ta yi kyau, sannan rayuwarka ta lahira ma ta yi kyau, sannan Allah ta'ala ya gafarta maka da sababin wato tsoron Allah da kake yi. Sannan tsoron Allah shi yake gadar da ilimi wanda yake mai amfani, ilimi da za ka gane inda shari'a yake, ya yi albarka, ya yi amfani, to tsoron Allah ne. Shi yasa Abu Ishaq Ash-Sha'ibi a cikin Al-Muwaffaqat ya ce ilimin magabata ya fi na 'yan baya. Ya ce saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, sun fi 'yan baya tsoron Allah, kuma Allah ta'ala ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in kun ji tsoron Allah, Allah zai sa ku fahimci gaskiya. Kuma Allah ta'ala ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah zai ba ku ilimi wanda yake mai albarka, zai sanar da ku shi. Sannan abu na biyu kuma, manzala sun ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum, mafi alkhairin mutane wanda suka rayu a zamanina sai masu bin su, sai masu bin su. To kaga sahabbai, tabi'ai, tabi'una su ne suka shi samu wannan khairiyan. to bayan da za a ce kuma su suka fi alkhairi a ce ba su suka fi ilimin addini ba bai zai yi ba saboda manzo sama ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini ke za kai dan baya bayan in kana son ilimin kai zama mai kyau to sai ka koma ilimin magabata ka koma littattafin magabata ka dauka ilimin ka daga wajen magabata al-ilmu min al-kitabi wa sunnah bi fahmi salafil umma fahimtan qur'ani da sunna da fahimtan magabata nagari sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'una to shine ka samu ilimi tatacce kenan amma ilimin ka na yan baya ne gaba daya to gaskiya ba tatacce ilimi bane sai dai yan bayan daga dan bayan suka dauko wato daga wajen magabata suka dauko wato ainihin ilimin su sannan kuma sabon Allah yakan sa kokolwar mutum ta bishi ya zama ba ta fahimtan gaskiya lokacin da Imam Shafi'i ya zo wajen Imam Malik ya yi karatu a wurinsa ya ga basiransa ya ga yadda yake fahimtan karatu ya ga ya karanta muwaddaa a jerin daya sai ya ce wa Imam Shafi'i arafika nuran fala tudfihu bil ma'siya yace na ga wani haske a tare da kai Imam Shafi'i kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah idan sabon Allah yana bishe hasken mutum sai ya dauka ya gane gaskiyan amma bai gane ta ba suka ce ina rasul aqli maqsufun bi tawi hawan wa aqlu asil hawaya zadu tanwira wato hasken hankalin mutum da basiran sa yana bishewa idan yana bin son zuciyarsa idan ba ya tsoron Allah amma yana nisantan son zuciyarsa to hasken kokolwansa na gane gaskiya kullun karuwa yake sai kaga yana fahimta imamu ana ruwaitowa daga Imam Shafi'i yace shakautu ila wakilin su'a hizzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nuru llahi la yuzadi 'asi yace na kai kara ko na kai kuka na wajen malami na wakili cewa bana ba gane karatu sosai bana iya rike karatu bana fahimta yace ka daina sabon Allah saboda ilimi falala ne na ubangiji ta'ala shi kuma falalan Allah ba a ba mai sabon Allah ilimi fa na hakika na tsoron Allah nake nufi ba wai ka ja ka fassara kai ba wannan kan ko malami masu sabon Allah suna iya ja su fassara amma suna kan shiriya sun fahimci asalin ilimi inda ya zo sa ba lalle ka gane ba malami ne yake gane ba saboda haka sai aka ce daina saba Allah ta'ala ko Imam Shafi ya tsare kansa Allah ya bashi basira na rike karatu wanda duk abin da ya karanta zai iya kawo maka shi zakiran sa ba ta hadin sa kokolwan sa ba ta hadin sa saboda haka duk inda yake ilimin sa yana tare da shi yana cewa ilmi ma'i haitu ma yamantu yanfa'uni sadri ri'a'un lahu la batna sunduqin in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi yace ilimi na yana tare da ni duk inda nake ni ilimi na a kirji na yake ba wai yana cikin littafai bane yace in a hanya in a gida ka same ni zan baka ilimi in a kasuwa ma ka same ni na je sayayya to zan baka ilimi barance sai na koma na duba littafai ba ilimin sai yana me yana kokolwansa haka yake bukatan malami ya zama ya zama malami bi ma'anar kalima ilimin sa yana kokolwansa duk inda ka tare shi kai masa fatawa zai baka fatawa duk inda ka tare shi ya kare ka doni na ilimi abu na ilimi zai kare ka da abu na ilimi saboda mai saboda ilimin ya zauna wannan kuwa baya yiwuwa sai idan ana dagewa wajen karatu ana addu'a kuma an sa tsoron Allah a ciki kafin a samu wannan Imam Shafi'i kwana yake ba bacci yace idza haja an-nuwamu asbaltu abrati wa anshattu baytan fa huwa min alafi ash-shi'ri alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamurru bila ilmin wa tusawu min umri yace idan masu bacci suka yi bacci ni kuwa tashi nake in kama kuka ina karatu ina kuka ina cewa wannan ba asara bane a ce dare ya wuce ban samu wani abu na fa'ida na ilimi ba to haka ne ya tara wannan ilimi to haka magabata suka yi ilimin su shi yasa ilimin su yafi kowanne zaka ga littafin su da ka suke rubutawa a kokolwa ilimi yake fita ana rubuta rawo ta mujalladi biyu mujalladi ba ko yanzu sai dai mu je mu kofo daga abinda suka rubuta din to idan mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala zai nuna masa wato inda gaskiya yake sannan ya bita sai Allah ta'ala ya ce
ya wa'lamu
wa
idh yamkuru bika alladhina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin
ubangiji ta'ala yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka ambata ko ka tina lokacin da kafirai suke maka makirci suna maka zagon ƙasa suna kafa maka wani tarko don su kashe ka li yuthbituka don su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhriju ko kuma su fidda kai daga maka katina lokacin da kafirai suke ta makirci suna son da su daure ka garin maka har ka mutu ko kuma su kashe ka take ko kuma su kore ka daga garin maka har abada ba za ka sake dawowa ba wannan haka aka kulla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ce wa yamkuruna suna makirkin su wa yamkurullah Allah yana lalata makirkin da suke yi wallahu khairul makirin Allah shine tiyayyen wanda ya san makirci to kaga suna nasu kenan Allah yana nasa abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da musulunci ya samu kafirai suna bautan gumaka gumaka kuma ba adali akwai manyan da su lata da Uzza da Manata da sauran da irin su Hubal kuma akwai gumaka a ɗakin Kaaba ɗaruruwa akwai gumaka a gidan kowa akwai wanda yake rikewa yake tafiya da shi da manzo sun yace a zo a bauta Allah ta'ala shi kadai sai suka ce su ba su san da wannan ma to da haka ba yanda za a ce abun bauta zama daya su ba aka suka samu iyayensu da kakanni na yi manzala ta suma ya ci gaba da da'awarsa a sirrance a hankali a sirrance sai dai shekara uku yana da'awa a sirrance sai dai ja ka gefen ya ga alama alkhairi tare da kai sai ce ni fa manzon Allah ne Allah ya min wahayi kai imani wanda Allah ya kaddara masa imani sai ya yi du'a haka su Abubakar su kai in za a yi meeting za a je darul arkan ibnu abi arkan a yi meeting a tattauna abubuwa na addini har shekara uku nan a sirrance ake yi bayan shekara ko Allah ta'ala ya ce wa anzir ashiratak al-aqrabin ka je ka fito a fili ka gargadi wato yan uwanka ya ce fasda bima tumar ka je ka aikata dukkan abun da aka umurce ka ka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka aikata ka tsaga ka bayyana abun da aka ce ka faɗa shikenan yazo ya kama da'awa a sirrance ina ta kiran mutane to daga fara da'awan ba suka fara cutar da shi suka dinga cutar da shi cutarwan kuma kala-kala ba irin cutar da shi da ba su yi ba to da aka zo lokacin Allah ya taimaka Abu Talib shine shugaban Makka matarsa Khadija kuma mai kuɗi ce to sai zama shi ana takaita masa an bi cutar da safansa bana nan a haka zuwa shekara ta shida sai na Umar ya musulunta sai na Hamza ya musulunta aka ƙara samun ƙarfi musulunci ya samu ƙarfi saboda waɗannan jarumai ne kafirin na tsoron su amma duk da haka ba a daina cutar da musulmi ba har aka yi hijira aka tafi Habasha aka sake dawowa aka koma aka tafi Habasha to ana nan a nan ana cutar da manzon Allah ta sama duk hanyar da za su bi su kashe shi sun bi sun same shi yana sallah a ɗakin Kaaba sun ɗora masa tumbi wato na ainihin abin nan na rakumi manzon Allah yana sallah sai Abu Jahl ya ce wa je zai ɗora ina tumbin nan na jiya rakumin da aka yanka jiya a jiya ɗauko tumbin a zo a zuba masa a kansa ukuba tumbin abin mu aikin ya je ya ɗauko ya zo ya zuba masa sai Fatima ne ta cire masa wata ran manzon Allah yana sallah a ɗakin Kaaba Abu Jahl ya ce wa zai je ya shaƙe shi ukuba tumbin abin mu aikin ya ce ni ne ya je ya shaƙe manzon Allah ta sama yana neman zai kashe shi sai na Abubakar ya hango ya ruga da gudu ya zo ya buge ukuba tumbin abin mu aikin ya kwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutumin da yace Allah shine abun bauta na yazo muku da hujjoji daga wajen ubangijin ku shikenan ya kwaci manzo Allah ta sama to haka aka dinga yi kuma kwatsam a shekara ta 10 bayan hijira sai Abu Talib ya rasu Khadija matar su to da haka da sun yi ta iya kokarin su Abu Talib wato ya hana manzo Allah ta sama wannan da'awar amma bai hana ba sun yi ta iya kokarin su kai sun zo ma suka ce masa ya ba su manzo Allah sama su kashe shi su kuma su nemi wani saurayi a cikin mutanen su sai su bashi shi tige shi a matsayin da sai ce musu to ai kun mai da ni wawa kenan ni ba ku dan nawa ku kashe shi ko ko ku bani dan ku iraya shi kenan ire ne shi yace bai zai haka ba a ƙarshe suka ce to da su yaƙe shi sai inda ƙarfin su ya kare to anan Abu Talib ya karya sai kira manzo Allah sama yace masa to ka zo da abun da fa yanzu kan yafi karfi na ka ji abun da mutane nan suke faɗa manzon sama sai ya ga alamar babban sa ya karya sai yace masa wallahi law wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari alan atruka hadha al amra la atruku hatta uhlaka fihi aw yuzhirahu Allahu azza wa jalla yace wallahi da za su tsora rana a hannuna na dama wata a hannuna na hagu su dinga azabtar da ni wallahi ba zan bar wannan addinin ba sai dai na halaka a cikinsa ko Allah ya bayyana shi. To lokacin Abu Talib sai ya ga manzo Allah sama fa babu gudu ba jada ba sai ce kai kaje kai ta yin addininka kaje kai ta da'awanka ba su isa su zo su kashe ka ba. Yace fasda bi amrika ma alayka qadabatun wabshir wa qarrab zaka minka uyuna wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasada fi turabi dafina. Yace wa ataita dinan qad araftu bi annahu khairul bi annahu khairul adyani wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyani albariyati dina laula almalamatu aw had aw hidar masabati lawajadtani samha bi zaka mubina. Yace kaje ka bayyana da addinin ka yanda kake so kaje kai wallahi ba za su iya zuwa su cutar da kai ba ba za ka dauki kaskanci ba sai dai illa mu ka zo da addinin da yafi kowanne addini alheri. Ni ma ba don kar a zage ni ba a ce na yi addinin yaro na bar da baba na ba da sai na yi wannan addini amma bai yi ba amma ya kare manzon Allah sai ya sama sai ana so su taba shi ko don kawai sai ya rasu da ka ga sun ne rasu yanzu abubuwa sun cakuɗe kenan. To bayan sun yi shekara 13 a Makka to shine su fa kafirin abin ya ishe su suka je suka yi mitin suka kulla wannan makirkin da Ubangiji ta lake gaya mana wannan ayar wa in yankuru bika alladhina kafaru suka je darun nadawa wannan majalisan su ne kamar majalisan dattawa ko majalisan wakilai haka suke zuwa su zo su zauna a wajen suna kulle-kullen sai suka zo suka zauna shugabannin kabila mutum 14 suka zo suka zauna a wannan wajen za su tattauna wane mataki za su dauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su gama da shi ya zama tarihi. To sai suka zo suka zauna suna tattaunawa sai shedan ya zo ya ce musu sai ya shigo ya sallama suka ce waye ne ba fa sallama irin da musulunci ba yau waye shigo ne nuna zai zauna tare da su suka ce waye ne sai ya ce musu shi wani tsoho ne daga kasar Najd. Kai ce sai ake cewa shedan tsohon Najd baka sani ba yace ana shekun min ahli najd ni tsoho ne daga najd shine gare wato tudu daga Makka Madina to wurin da yake da tudu can gaba ta ake cewa Najd inda yake da gangara kuma ana ce masa Tihama. Suka ce me yasa kai ce a naji za ku dan tattauna muhimman al'amura ke yasa nazo da ku in ba ku ra'ayinmu irin na tsofaffi irin na manya sai suka ce bismillah. To shikenan sai suka zo suka zauna aka fara tattaunawa. Abul Bukhari sai fara abun Abul Aswad sai fara kawo ra'ayinsa yace ni ra'ayina ina ganin abun da ya kamata a yi mu kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Madina mu je can gaba jeji ba jeji mu sake shi sai mu dawo Makka kai ya bar garin Makka alabashe je halaka a can in mun yi haka mun huta da shi. To tsohon Najadu shedan kenan sai ya ce kai wannan ra'ayin naka bai yi ba yace kun san shi da iya maganarsa tana kama hankali yanzu idan kuka kore shi daga Makka ya je ya samu wasu rundunar mutane ya dinga campaign ɗinsu yana ta kiransu zuwa ga musulunci suka amsa masa da'awarsa to zai dawo da rundunar yaƙi ne zai yaƙe ku kuma ba za ku iya ba. To da ai mutane da suke bayan garin Makka sun fi na Makka yawa yace to wannan ra'ayin ba ra'ayi ba ne ku nemi wani ra'ayin da ya daban. To Abu Bukhari sai ya ce ni ina da ra'ayi me ra'ayinka ya ce mu samu wani ɗaki mu ɗaure shi a ciki mu kulle ɗakin mu hana kowa shiga ɗakin har ya mutu kamar yadda mawaƙa magabatansa suka mutu wai manzo ya sama mawaƙi ne wai kamar yadda irin su Nabiga suka mutu shi ma ya je irin su Zuhair bin Abi Sulma shi ma ya mutu haka. Sai shi ɗaya ya wannan ma ba ra'ayi ba ne ai idan kuka rufe shi a ɗaki ba ɗaure shi sai labari ya isa wajen ƴan uwansa za su ji labari ko ta bayan ƙofa ne sai ya fita kuma idan suka ji labari za su yi runduna su zo sai sun fita ɗansu za su cire shi. To da haka wannan ra'ayin bai yi ba ku canja wani ra'ayi. To sai Abu Jahal sai ya ce to ni fa akwai wani ra'ayi da na gani shine dama akabiru mujrimi haɗi wato shine ra'asul jarima wanda ya fi kowa laifi shugaban mujrumai kenan shikenan sai ya ce to ni akwai ra'ayin da na gani kuma ina gani za ku yarda da wannan ra'ayi. Sai suka ce to me ra'ayin kai ce ni ra'ayina tunda mu ƙabilu ne manya-manya guda 11 mu samu wasu matasa masu jini a jika mutum 11 kowane matashi ɗaya wakilci ƙabilansa sai mu bashi as-sayfu as-sarim wato takobi ga yawa jini na wuce wanda sai in ya sai ya tare sai ya tare wuyanka daga bajin yake zuwa ya tare mutum amma ba za a ga jini a cikin takobin ba yace to sai mu bawa kowace ɗayan su irin wannan takobin sai su zo da dindire cikin dire sai su samu Muhammadu su zo su tare shi gaba ɗayan su tare shi su kashe shi yace to in wannan kabilu 11 ne suka kashe shi yan uwansa Banu Hashim Banu Abd Manaf ba za su iya tinkaran kabila 11 su ce za su yi fada da ita ba don su dauki fansan ɗan su ba ba za su iya ba abinda za su yi kawai za su ce a bada me a bada diya raƙuma 100 yace to wannan kuma kabila 11 raƙumi 100 ba ne wanda sai mu ba su diya kawai mu huta kawai sai ce ya ce to ar-ra'yu ra'yu yace wannan ra'ayin yayi wannan shine ra'ayi shikenan sai suka yadda da ra'ayi aka je aka shirya suka wuni suna shiri da daddare bayan dare ya tsara ko kuma kafin yin dare ya tsakiya sai suka zo mutum 11 kowa da takobi kuma sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dare yayi rabi yana fitowa yazo Kaaba yana fita kaga sun yi target na lokaci kenan to kafin su ƙariso sai mala'ika Jibrilu yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa kafuran Makka Qurayshawa sun shirya da su kashe ka gashi ga abin da suka kinga ya kwashe labari ya bashi shine wa idhan qurbika alladhina kafaru sai ce saboda haka karka kwana akan shimfudan ka manzo Allah ya ce yaji sai ya kira sayyidina Ali yace Aliyu zan fita da daddare ka zo ka kwanta akan shimfuda na idan kafuran nan sun leka su yi tamadi ni shikenan sayyidina Ali sai ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dare yayi zai fita sayyidina Ali ya zo zai kwanta akan shimfudan sa manzo Allah ba ya kawo sayyidina Ali ne a kashe shi ba don in sun san sayyidina Ali ne ba za su kashe shi shikenan sai ya fito yana fitowa kofan a sai sun riga sun zo mutum 11 kowa da takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gansu da ya hango su sai fara karanta wannan aya waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ma'anar ayan mun sanya rufi a gabansu mun sanya rufi a bayansu mun makantar da su ba sa gani manzo Allah sama yana karanta wannan ayan sai suka daina gani gaba ɗaya sai gani ya dauke musu kawai shikenan ya zo ya wuce a wata ruwan har ya dauki ƙasa ya zuba wa kowa a kansa mutum 11 sannan ya tafi wajen Abubakar dama ya gaya Abubakar an bashi izini zai hijira za su yi hijira tare za su koma Madina wanda shi ya sabbin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya tafi gidan Abubakar Abubakar kuma ya tanadi wato an yi raƙuma guda biyu suka je suka hau raƙuman suka gaya wa Asma'u ƴar Abubakar ga inda suka tafi ta kai musu abinci da wace gari shikenan suka tafi suka shiga kogon Hiragaru Sauri suka je suka ɓuya kogon abinda kogon yana nan a Makka yanzu a Jabalus Saw to da suka bayan sun tafi sai kafiran nan suna zaune har gari ya waye suna jiran manzo su ayi fito su kace shi sai wani mutum ya zo ya same su sai ce me kuke a nan suka ce muna jiran Muhammadu ne ya fito mu kace shi sai sai ah to ai Muhammadu kan ya riga ya fito gashi har ya zuba muku ka abin nan kasa akan ku ko an ya duba ya ga kasa akan sa ya fita ai ba ku san ya fita ba ya fita sai suka je suka leka dakin sai suka ga sai na abin nan Aliyu yana kwance sai suka ce ai gashi nan bai fita ba suka jira yau ne gobe ne manzo sama bai fito ba sai suka shiga sai suka ga sayyidina Ali shikenan sai suka ce sai sayyidina Ali ya nuna musu inda manzon Allah sai sama ya je yake shi bai sani ba suka masa duka yake bai sani ba suka jale sai suka ruga da gudu suka tafi gidan sayyidina Abubakar sun san dai in zai tafi hijira to da wa zai tafi da abokinsa babban abokinsa da suka je can ma suka samu babu Abubakar Asma'u ta fito yar sayyidina Abubakar ina babanki tace bata sani ba suka wanke ta da mari ta kita gaya musu inda yake shikenan suka kama neman sa suna tafiya su zagaya nan har suka je wannan kogon suka haura wannan saman wannan dutse alhalin fa ba hanyar Madina bane wajen kwata kwata manzo sama ya kaute wa hanyar Madina ne kamar ana yin yamma a tafi abin nan arewa a tafi Madina sai kudu kawai domin a yi ɓadda bami amma zagaye-zagayensu da yawansu sanda suka zo har wannan kogon da suka zo kogon suka leƙa ba su ga komai ba Allah ya makantar da gani ba abin da suka gani sai na Abubakar lokacin da aka shiga ya tottoshe ramuka wanda wani maciji ko kunama zai iya fitowa rami ɗaya bai samu abin da zai toshe da shi ba sai toshe da kafansa manzala sai sama kuma ya kwanta akan cinya Abubakar ya kama bacci, wannan ita ma wata mu'jiza ne wanda ake neman za a kashe shi, amma kuma gashi nan yanzu yana kwance yana bacci. Kaga ana neman za a kashe ka kai bacci, wannan ba karamin mu'jiza bane. Shikenan can suka zo suka leka sai Sayyidina Abubakar sai ya gan su, amma su basu ga Abubakar ba, basu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Sayyidina Abubakar ya ce ya tsorita ya ce ya Rasulullah ga sunan fa da ɗayan su zai kalli kafansa kawai da zai gan mu, yana leka kafansa in ya kalli kafansa zai gan mu. Manzon Allah ya ce masa ma dhannuka bi ya Abubakar ma dhannuka bi sunaini Allah salisuhuma la ta'za inna Allah ma'ana, me kake zaton mutum biyu wanda Allah ne na ukun su, Allah bai bari su gan mu ba, kar kai bakin ciki kar ka damu, Allah yana tare da mu. Kuma haka suka gama zagayawa basu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, da sun leka kogon da su gan su, amma Allah ya hana su su gani. Wasu sun ce gizo gizo yayi taka a wajen, har kurciya ta zo ta yi tabo a wajen, amma ta yi sheka kenan, amma labarin bai tabbata ba. Kamar da busur yace zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam yansuj wa lam yahimi, sun yi zaton gizo gizon nan ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi taka ba, shi kuma tattabara ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tabon sa ba, wato yin shekan sa ba. To ko akwai dai ko babu, ko ba komai wa Allah zai iya makantar da su ba, da yazo bitan gidansa din kan gizo gizo ne ya saka, ko kuma wata abin nan kurkiya ne ta yi sheka, babu, amma ba su gani ba. Lokacin da aka saukar da tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba, Abi Lahab ya halaka, kuma Allah ya halakar da shi ya halaka, wa imra'atu hamalat al'ada, ita ma matarsa ta halaka mai daukan kirare da kaya tana sawa a hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai matarsa Ummu Jamil, matar Abu Lahab, sai ta tafi Kaaba ta je tana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duwatsu za ta jefe shi da duwatsu. Manzo Allah yana zaune da Abubakar a Kaaba, amma matar nan da ta zo ta ga Abubakar ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce Abubakar ina abokin kai ke? Yace ban sani ba. Ina yake ban sani ba? Na ji ya zagi abin nan, ya zage mu kaza kaza, duk ta gama surutun ta wallahi ba ta gama zalla ta sama ba, kuma ina zaune a waje. Sai ta ce to shikenan, tunda ba ta ganshi ba, abin nan baya nan ba zai hana in zage shi ba. Sai ta je tana tawaka tana muzammaman asaina wa dinuhu abaina wa amruhu qalaina, tana cewa abun zargi maimakon muhammadan abun yabo, tana cewa muzammaman abun kushewa muka saba, mun ki addinin nasa, mun ki bin umarnin sa. Tana wannan waƙan tana tafiya, ta juya bata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai na Abubakar ya Rasulullahi ya akai bata ganka ba, yace Allah ne ya hana ta gani. Kuma shikenan, to haka ya faru a wannan kogon. Suka yi kwana uku a kogon basu ga inda suke ba, suka kama hanya tafiya Madina, suka nemi wanda ya san hanya, suka dau hayansa hanya daban, ba babbar hanya ba, suka kama hanyar Madina. Ba wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Suraqah bin Malik, shi kuma yana tafiya a garin neman sa, lokacin bai musulunta ba, sai ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya waiwai Abubakar ya waiwaya kawai, sai ya ga Suraqah bin Malik, sai ya Rasulullah ga Suraqah nan baya kusa iso mu. Manzo Allah ya sake ce masa ya Abubakar la ta'za inna Allah ma'ana, kar ka damu, Allah yana tare da mu, kar ka daga hankalinka. Suraqah yana gudu yana gudu har ya zo daf, sai na Abubakar sai ya fashe da kuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kake kuka Abubakar, kar ka damu. Abubakar yace wallahi ba ina kuka ne saboda tsoron cewa kaina ba, ina kuka ne saboda tsoron kada wani abu ya same ka. Sai yace masa la ta'za inna Allah ma'ana, kar ka damu, Allah yana tare da mu. Suraqah yazo har gojen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka koma Suraqah, yace ba zai koma ba sai ya kama su, domin an bada rabumi 100 duk wanda ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka koma, yace ba zai koma ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa mummunar addu'a, kawai dokin sa sai fara nitsewa a cikin ƙasa, sai gashi yana nitsewa a ƙasa, sai kama roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah abin nan ya taimake shi, abin nan ya bashi insha Allah, bai zai kama shi ba kaza kaza da sauransu. Shikenan manzo Allah ya ce to idan ka juya na baraka ka fita, ba za ka faɗi inda muke ba, baraka faɗi cewa muna kan wannan hanya, bai ce ya ɗauki wannan alƙawari. To shine sai kama hanya, manzo Allah ya yi addu'a, shikenan kuma sai dokin sa din sai ya fika daga me, daga ƙasa, amma dokin sa ya fara nitsewa kamar yadda Musa yake faɗa cikin Hadiya, واختفى اثره سراقه بن مالك فتح وجهه في الارض ساكن جرداء. سراقه بن مالك يا بيشي دوكين سا بي غجيرين غاشي دينغا ني تيوا ا cikin kasa. Shikenan manzo sai ya kama hanya da Abubakar, shi kuma Suraqah ya juya duk inda ya duka kafure, sai ce kat kufitum hahuna wa hahuna, sai ce dunnan kan na duwa ban ganshi ba, ku gubo nuri daban, ya hana su bin ma hanyar da manzon Allah sai sama yake bi, saboda ya ga halaka ta san masa, in bai yi wannan ba kuma zai kara ni tsewa a cikin kasa. don haka manzo Allah ta sama ya shiga har garin Madina lokaci yayi zamu tsaya anan insha Allah sai gobe zamu ci gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh